Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a tare da sallama, yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma shafin mu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
da kuma Maryam Bugaji.
To a yau talata goma ga wata, Maryam san da gogari eh Maryam yau to a yau talata goma ga watan Janairun shekarar 2017 za mu yi magana ne game da harkar ilimi kamar yadda muka saba kowace ranar talata,
inda a makon da ya gabata muka waiwai inda aka kwana gaba da sa'in sar da ke tsakanin malaman makarantar Niger da gwamnatin kasar da aka ce sun samu matsaya yanzu.
To haka yake, bari mu ji shin wannan matsaya da aka samu ina ta tsaya ne minista?
Da gwamnatin da ya hau bai taba samun matsala ta biyan kuɗi ba, ba a taba samun wata guda da an kai ba, tunda waɗancan ƴan kwantaragi ne, ƴan kwantaragi kuma suna da yawa, ko masu horasan da ƴallakon ne, kuma akasari dai ana samun su ko ina cikin ƙasar nan.
Haka kuma za mu waiwai wani malamin Turanci da ya samu zartowa nan Amurka don koyan dabarun koyar da Turanci, sannan kuma zai koyar da harshen Hausa,
inda zai yi ban gishiri in baka manda. To amma fa ya ce kallon kitse muke wa rogo game da tunanin mun yi nisa a duniya.
Malam Usman, abinda na fahimta shine a nan ƙasar Amurka suna amfani da wani tsari ne na karantarwa daban, wanda yake ba ɗaya ne da namu ba, kuma wanda yake tsarin da na tsaya na duba sai na ga cewa kamar mu wahala muke yi.
To haka yake, a shafin Facebook da Twitter mun tambaye ku shin wace irin abu kuka sani ko kuma kuka sani game da yadda ake maganan ilimi. To kamar da na ce, mun tambaye ku shin me kuka sani game da tallafin karatu da ake bayarwa. Ga amsar da wasu ku suka bayar a shafin mu na Facebook da Twitter.
Sakon farko daga Ahmad Yakubu Zandam ya ce hakika mun ji ana cewa ana cike guraben neman karo ilimi a kasashen waje, sai dai wasu sharuɗan da aka sanya sun yi tsauri, misali adadin shekarun da aka bayar na karo digiri na biyu sai mutum ya kai shekara 35, digiri na uku kuma 40. Akwai waɗanda suka cancanta amma shekarunsu ba su kai ba, sannan kuma cewa mutum sai ya samu tuwon kafin ya karo digiri na biyu, nan ma kamata yayi a ce tutu.
Sai Sani Hamza Harbau ya ce ba shakka ni ma ina buƙatar ƙarin bayani game da yadda ake samun damar tafiya ƙarin karatu ta hanyar bayar da tallafi musamman a ƙasashen duniya daban-daban, duba da yadda ƙasashen ƙetare suka tsere mana fintika a harkokin da suka shafi koyo da koyarwa. Amma daga ƙarshe zan yi amfani da wannan damar wajen roƙon gwamnatin ƙasa da ta tashi tukuru domin ganin ta shawo kan barakar da ke afkuwa a fagen ilimi, saboda ilimi shine gishikin zaman duniya maimakon mu dogara da kasashen ƙetare kacokan.
Sai ɗan baban Yusra Gusau yace yau da gobe, bayar da tallafin karatu da gwamnatocin mu na jahohi da ma gwamnatin tarayya, mu talakawa sai dai mu ji a kafafen watsa labaru da manyan gidajen rediyon ƙetare masu kokari da hazaka, amma a yanzu abin ya zama sai dan wane da wane, zaka ga an bawa mai third class an hana mai first class.
Sai Dadda'u Muhammad Yankuzo yace farkon watan nan ne hukumar haɓaka kimiyyar man fetur ta Najeriya wato PTDF ta rufe shafin ta wanda ta bude domin applying zuwa kan neman ƙarin karatu ƙasashen ƙetare, sai dai sharɗin da suka bada sai wanda a wurin dikirin sa ta farko sai idan ya karanci bangaren da ya shafi kimiyyar man fetur. Sai kuma Sha'aibu Idris Kofar Fada Balangu yace salam yau da gobe. Hakika wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya na tallafawa al'umma wajen daukan nauyin karatun su a cikin gida da kuma zuwa kasashen waje. Mafi yawancin waɗanda ake daukan nauyin nasu masu hazaka ne da kokari. Muna fatan Allah ya bamu basira. Amin. Sai kanan Haki Ibrahim baban gida yace yau da gobe wannan wata hanya ce mai muhimmanci ta tallafawa talakawan kasa musamman marasa karfi amma mu a Najeriya ko an kawo irin wannan tallafin shafaffu da mai kawai ke karuwa da shi talaka na matukar shan wahala kafin shiga ciki. Mahmud Salihu Karonamo da yace yau da gobe ni a iya sani na galibi ana bayar da wannan tallafi ne na karatu ga masu uwa a gindin murhu kasancewar abu ne mai wuya kaga dan talaka wanda ba shi da kowa ya samu wannan tallafi kamar yanda ake yi a kasashen da suka ci gaba don haka wannan kalubale ne ga gwamnatoci musamman na jihohi. Sai Baffa Haruna Daba Bajoga yace yau da gobe a Najeriya kam dai ƴaƴan talakawa karatu a kasar su ma ne ma suke yi a tallafa musu saboda da yawa ƴaƴan talakawa suna da ilimi da basira da fasaha da kwazo amma rashin tallafi sai ya hana su ci gaba da karatun. Sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi Sokoto yace yau da gobe hakika tallafin karatu zuwa kasashen waje domin yin karatu yana samuwa ne kawai idan Allah ya cishe ka amma mafi yawan waɗanda suka fi samun tallafin masu uwa a gindin murhu ne. Bayan haka neman tallafin karatu yana samuwa ne ta hanyar ma'aikacin gwamnati ko kuma gwamnatin tarayya ko ta jiha ko kuma hamshakin dan kasuwa da dai sauransu. Gaskiya ya kamata gwamnati ta duba makarantun kasar nan ba wai a rika tafiya waje yawo karatu ba da fatan gwamnati za ta duba wannan kira. Sai Ismaila Ahmed Duke wannan tambaya ta ku yau da gobe tafi karfi na amma muna so a gayyato mana waɗanda suke da sani a wannan fanni domin su ma su fahimtar da mu ma mu karu. Sai Ummu Salma Yusuf Abuja tace a gaskiya ba mu da masaniya sai dai muna sauraron ku muje shin ta ina ake samun tallafin. Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace salam yau da gobe a ka'ida gwamnati na bayar da tallafin karo karatu wato scholarship ga dalibai. Sai daga karshe Hafiz Balaraba Gusau yace gaskiya kam yau da gobe tallafin ilimi zuwa wasu kasashen waje mu kan a kasar nan an bar mu baya sai dai mu yi kira ga shugabannin mu su daure su taimaka inganta ilimi a kasa baki daya. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
To Maryam sannunku da kokarin karatun sakonni wato abinda na lura a wannan sakonnin da aka aika fa mutane da an yi maganan ba da tallafin karatu gwamnati ake tunani ko kuma kila wani zai bayar da yawan mu bamu san cewa akwai scholarships wato tallafi kala-kala da tsare-tsaren karatu ba a wasu kasashe wanda kai ne zaka bude computer ka buga ka nema ko kuma ka rubuta wasiƙa ka nema su kira ka su biya maka komai ka taho kai
kuma ba na gwamnatin tarayya bane
ba na kowa bane wannan ma kamar yanzu wanda muna da wani bako da zamu magana da shi a cikin wannan shirin ya zo Fulbright ne wani tsari ne na gwamnatin Amurka ma ke daukan nauyin shirin amma saya ne na dalibai wannan yazo da koyarwa wancan yazo da koyarwa ka zo ka kara koyan abin da ka iya na yare ka koyar da naka yaran to abin da ya kawo shi kenan. To in ba manta ba kuma a makon da ya gabata mun na matashi mun yi magana da maganan Niger da malaman makaranta da maganan tsalle da ake tai na badaki na wannan su ce ba su yadda ba a wannan karshe aka ce an daidaita maganan biyan su hakokin su da su kuma su tsaya su aiki da maganan tantance malaman bogi da sauransu. To karshe mun yi magana mun gama muka ce zamu magana da minister. To wannan ce ta sa zan ce Maryam ta tattauna da shi minister din Dr. Idi Mai Nasara wanda shine minister na Niger din wanda kuma yayi mata bayani dalla dalla.
Minister an ce kun daidaita da malamai ya me kuka daidaita?
To lalle an daidaita bisa kamar bukatocin da sun ka kawo ma gwamnati kuma babban matsala ke san albashi ne na ƴan contract na kama wata ɗaya wata biyu zuwa uku tunda ke san a duk shekara cikin wannan lokacin ana iya samun kama abin da ake cewa ƙarshen shekara ya zo akwai abubuwa jiya kuma yayi daidai da dukkan matsaloli na duniya tunda matsalar kuɗi ya zamanto ba nan bai ne ba duka duniya ne. To game da matakan da gwamnati ya doka an ka samu wajen abin da ake ce ma miliyar bakwai kamar miliyan dubu kuma bakwai an ka samu an ka zuba an ka biya waɗannan ma'aikata duk wani ariyar suke biya an ka biya su ke ji babban matakin ya sa kuma shi ne babban kamar tambaya da sun kai. Na biyu kuma tattaunawa ce da game da mayan ƙungiyoyin ma'aikata abin da ake ce ma ETN da gwamnati ya fara kuma dai har ya samu sun kashe shiga sun ka dauki hanya kamar wanda suke bukata kuma kamar wanda abun zai kawo kwanci hankali cikin kasa.
To yanzu wace yarjejeniya kuwa cin ma?
Yarjejeniya dai duk dai abubuwan da muka tattauna da su ETN lalle yanzu gwamnati na yana duka mataki na cewa waɗannan abun an cika wannan alƙawla. Tunda abubuwan da sun kace na farko waɗanda kamar abin da ake ce ma reliable gwamnati ya kire wannan tattaunawa kuma ya tuka su game da waɗance ne arias an ka dauki mataki an ka dauki alƙawarin za a biya su kuma an ka biya su kuma yanzu haka da yake hannun gwamnati yana bude na a kowane lokaci a tattauna saboda kisa an ka ce dambu in yayi yawa baya shin mai amma daidai gurgudu duk abin da ya kamata gwamnati yayi ya dauki alƙawarin zayayi ne.
To yanzu wannan alƙawarin da kuka yi me za ku yi gana ganin wannan ya dore?
A'a matakai ne ke san ita ƙasa za ba a ci akane za a yi tunda matakai ne waɗanda gwamnati ya san da matakan da kamata ya doka game da ke ga ai yau ana nan ana ta reform iri-iri. Tunda duk matsala yau dai matsala ta kuɗi ce. Kuma ke ga dai matsalar ba Niger da ya da wannan matsala. Matsala ce kamar ruwan dare game duniya. Amma matakan da gwamnati ya doka game da abin da ake ce ma Minister de Finance na kiyaye kama arzikin ƙasa kamar karo-karo duk abin da yake shigowa an ɗauki matakai mayya-mayya. Da wadda ya kamata a yi kasayin su, wadda ya kamata a ce an biya ma sektor socio de base bukatoci waɗannan matakai duk an ɗauke su. In kina sauraron radio ke ga ma sati wanda ya huce kama ishi bitilmanin ƙasa kama Tresor ke ga an yi canje-canje iri-iri wanda muke tsammanin duk waɗannan da an ka samu mutane ne waɗanda kowa ya yi imani za su tsayawa su yi aiki tsakaninsu da Allah su yi aiki don arzikin kasashe horhodo kuma a samu duk wasu alƙawalla da gwamnati ta doka a ce an cika su an biya ma'aikata su tunda dai in ki doka waɗance ne abun ba wai arire ne tunda gwamnatin ga ya hawo bai taba samun matsala ta biyan kuɗi ba ba a taba samun wata guda da an kai ba tunda waɗance ɗan kwantaragi ne ɗan kwantaragi kuma suna da yawa ko masu horasar da ɗan kuma a kasari dai ana samun su ko ina cikin ƙasar nan su ne sun ka samu arias ne amma ma'aikata dubayen ma'aikata na gwamnati tunda an ka fara ba a taɓa samun matsalar biya ba duk wata kakin wata ma 25 ga wata don an biya ma'aikata kenan wannan shi ba a taɓa samun matsala game da wannan gwamnati yana nuna dukkan matakan duk da sun kamata don waɗannan su ne ake ce ma kamar defense de souveraineté na ƙasa na 'yancin ƙasa ƙasa ba ta ganin tana da 'yanci kamar sai in tana biyan ma'aikatanta duk wata to wannan ba a taɓa samun matsala game da wannan albashi na ma'aikata ba.
Mun gode sosai da ka samu damar magana da mu.
Masha Allah.
To shi kenan ta huta gajiya to na gode.
Sai kuma hirar Ali Baba da Usman.
To da wa muke magana cikin shirin yau da gobe?
Kana magana da Malam Ali Baba. Ni malami ne daga college ilimi ta Shehu Shagari wadda ke Najeriya a Sokoto.
To me ya kawo Malam Ali Baba nan Amurka?
To wato Malam Usman ka san yanayin karantarwa da kuma ita rayuwa tana son mutum ya rika tafiya wurare daban-daban. To akwai lokacin da na karanta da wani ɗalibi na na college ilimi wanda shi ya zo wani program da ake ce ma Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Wato wannan tsarin abin da yake yi shine yana zabo malaman turanci wanda yake harshensu Hausa ne. Wato malamai ne wanda yake ainihin harshensu Hausa amma za su zo nan ƙasar Amurka domin su karantar da harshen Hausa da kuma sauran al'adun Hausawa.
Da ka zo wannan tsarin tun yaushe ka zo kuma tsawon yaushe yake kaiwa ana yin shi?
Wannan tsarin yana wata goma ne. Wata goma ne sannan na zo tun watan takwas ina nan ƙasar Amurka sun haɗa da wata university da ake ce ma University of Wisconsin. So zan yi wata goma ina karantar da harshen Hausa da al'adun Hausawa a nan jami'ar Wisconsin ga ɗaliban Amurka a nan.
To wato duk wanda ya zo a cikin ku ana kai shi wata jami'a ne kenan ya ci gaba da koyarwar da ya saba?
Kwarai kuwa.
A takaice meye babban alfanun wannan in kun kama kun koma?
To amfanin wannan shi ne kaga kaman ni yanzu da nake malamin turanci na zo na yi aiki misali wata goma ko zuwa shekara ɗaya kaga wato harshe na dole ya zamanto na samu zan ce kamar na samu ci gaba sosai wajen karantar da ɗalibai na idan na koma gida saboda duk zaman da zan yi a nan kaga bancin aji da zan shiga in karanta to kaga duk abin da zan koya kamar misali zan fita in haɗu da jama'a zan yi amfani da harshen turanci ne to kaga idan na koma wannan harshen turanci din wanda nake karantarwa to zan samu kamar good command wajen karantar da shi a aji zuwa ga ɗalibanmu kenan waɗanda kenan Najeriya.
Wani abubuwa ka gani zuwanka wanda yake tsarin ilimi tsarin koyarwa za ka iya ba mu labarin abin da ka fuskanta da ka zo?
Kwarai. Wato da na zo Malam Usman abin da na fahimta shi ne a nan ƙasar Amurka suna amfani da wani tsari ne na karantarwa daban wanda yake ba ɗaya ne da namu ba. Kuma wanda yake tsarin da na tsaya na duba sai na ga cewa kamar mu wahala muke yi a ƙasarmu saboda me abin da muke yi a nan shi ne nan za ka yi ƙoƙari ne ka abin nan ka gutsire ko kuma ka yi simplifying yadda za ka karantar da wani harshe daban wanda yake ba turanci ba. Amma can kamar Najeriya akwai wani tsari da muke ce ma grammar method wanda yake za mu karantar da ɗalibai na hawu ne kawai a wannan yaren kuma sai ka ga wajen amfani da shi sun san yaren ko sun san harshen amma wajen amfani da shi sai suna samun wahala.
In na fahimce ka kamar irin wurin bayan sun koya din irin wurin sa tenses ɗinsu misali su yi magana da turancin misali?
Mun fi ba da ƙarfi ga wajen irin waɗannan kalmomi, ajin kalmomi, kamar wannan suna ne, wannan aikatau ne, wannan bayanau ne da sauransu. Amma nan ba a haka tsarin karantarwa yake ba.
Ya suke nan.
Sai dai kawai ka karantar da ɗalibai yadda za su yi amfani yadda za su yi magana. Idan sun samu kansu a kamar aji za su yi magana da sauran ɗalibai ƴan uwansu ko kuma idan sun je kasuwa yadda za su siya abin da suka je nema a kasuwa da ya siye da sauransu. Sai ga cewa cikin lokaci ƙalilan ɗalibi zai iya amfani da wannan harshe ba tare da ya samu wahala wajen sanin waɗannan azuzuwan kalmomi ba. Wanda yake mu a ƙasar Najeriya sai ga cewa mun fi ba da ƙarfi wajen sanin azuzuwan kalmomi wanda yake shi yake ba mu matsaloli wajen irin amfani da wannan harshen. Mun san harshen ka amma ba za mu iya amfani da shi kamar yanda ainihin masu harshen ke amfani da shi ba.
Misali yanzu an koya a wurin yanda muka saba din a Najeriya irin ajujuwan kalmomi da sauransu. Kana ga rashin ai musu shi misali da wannan hikimar. Kana ga ba zai sa kuma ɗalibi ba ya gama zai iya magana turanci amma kila bai san inda zai ajiye kalmomin ba kila shi sa mu muke a can?
A'a, ai wannan ba matsala bane. Saboda Malam Usman idan ka duba kamar mu da muke malamai waɗanda yake fannin mu ta karantarwa ne kuma da shekarun da muka yi abin da muke karantarwa akwai abin da muka fahimta wato akwai abin da Bature yake kira approach. Kaga wannan approach din ɗalibi idan ka kawo mishi wani tsari wanda zai iya ya fahimci harshe cikin yanayi sauƙaƙƙe za ka ga cewa wannan ɗalibin zai iya amfani da harshe sannan a lokaci kamar yau da gobe yana amfani da wannan harshe zai fahimta da tsarurruka sannan zai san wasu abubuwa shi da kanshi zai iya fitar da wannan aiki aikatau ne wannan bayanau ne wannan suna ne da sauransu. Amma idan kawai ka ce ka zo a aji ka karantar da ɗalibi ka ce yau darasin mu suna ka kawo mishi suna yau darasin mu bayanau ka kawo mishi bayanau to ya zai iya hada suna da bayani da bayanau.
Bayan maganar hikimar koyarwa din nan na tabbatar da ka gano wannan na san kan in an je gida za ta yi amfani sosai. Menene ka gani kuma na yanayin ci gaban tsarin tafiyar da harkar ilimi misali abinda Bature yake cewa financially ta hanyar kashe kuɗaɗe da sauransu?
Malam Usman zan ce maka kamar yadda suke kashe kuɗaɗe wajen ilimi sai na ga cewa kamar mu mun fi su kashe kuɗi. Wato abinda nake so in kamar bayyana a nan shi ne mu za ka ga cewa gwamnatocinmu suna fitar da kuɗi sosai ana ta kashewa yau za a ce za a yi kaza yau za a ce za a sayi kwamfutoci gobe za a ce kaza amma ba za ka ga wannan aikin a zahiri ba. To amma a nan sai ka ga cewa malaman su ma ke son su yi wani abu ba tare da ma sun tambaye ko kila a sashensu ba kamar department ko kuma makaranta ta yi musu saboda ne suna son suna da wannan kudurin na su karantar da ɗalibansu. Amma mu a Najeriya sai ga cewa komai ka Najeriya sai makaranta ta yi ko sai gwamnati ta yi da sauransu. To amma nan za ka ga cewa ba haka ba ne. Sannan duk abin da kake bukata kamar ka je ka ce musu kana bukatan kaza saboda zai taimaka maka wajen karantar da wannan harshe. Za ka ga cewa ana sauri-sauri a baka domin ka yi amfani da shi. Domin ɗalibai su amfana da wannan abu. Amma mu a wajenmu sai ka ga ba haka ba ne. Duk a lokacin da kake son ma ka ga cewa ka taimaka ma ɗalibai za ka ga cewa wani yana ganin kamar ai kai kana son ka iya yi ne. Kuma ƙara ilimi ba haka ba ne.
Me ka gane na maganar tsarin ilimi a Najeriya gabaɗin shi a ina matsalar take?
Gaskiya Malam Usman zan ce tsarin ilimi a Najeriya kamar mu dai har a yau kamar ba mu shirya mata ba. Saboda idan ka duba ilimi gaba daya idan aka yi magana ilimi ana magana rayuwa ne gaba daya. Sannan waɗannan ɗalibai ko kuma in ce duk wani mai neman ilimi tunda ya zama ɗalibi abin da yake so shi ne a yi ƙoƙari a fahimtar da shi wani abu a rayuwa wanda shi ma gobe zai fahimtar da wani. Saboda ilimin kenan a ci gaba da bunƙasa a ci gaba da ɗaukaka da sauransu. Amma sai ka ga cewa a Najeriya ba haka ba ne. Tsarin ilimi kamar mu muna yin shi ne saboda mu amfana. Misali malamanmu sai ka ga suna zuwa karantarwa ne saboda su samu kuɗi a manyan makarantu. Abin da ya bani mamaki shine a gida muna ta cika kai. Malam Usman muna ta cika kai sai a ce maka ai Hausa an santa ko ina ai ana amfani da ita ko ina da sauransu. Amma da nazo sai abin ya bani mamaki.
Babu ne da ka zo ko ko ya kaga?
Ni kadai ne Malam Usman zan cikin mu goma. Ni kadai ne Bahaushe wanda nazo kasar Amurka kuma ni kadai ne zan zauna a wannan shekara har shekara mai zuwa. Daga cikin mu goma ni kadai ne Bahaushe nazo da Yarabawa guda tara. Wanda yake wa'annan Yarabawa suna jami'o'i daban-daban suna karantar da harshen Yarabanci. Amma mu kaga a wajenmu ba haka bane.
To in na fahimce ka kenan mu a can yanda muke muna wa abin kallon kitse muke wa rogo muna ga cewa Hausan mu ta kai ko ina muna ko ina amma kuma kila ba haka bane.
To da yawa sai a ce mini ba yarabe. Sai in ce ni fa baya ba yarabe bane. Ni ba Hausa ne sai a ce eh na ake amfani da Hausa. Sai na ce musu in ce musu Hausa fa ba a Najeriya kadai ake amfani da ita ba fa. Ana amfani da ita Ghana, ana amfani da ita Togo, ana amfani da ita Niger.
Sai na
fara wa'annan kawo wa'annan bayanan. Bayanan kafin mutane su fahimta a to ya aka yi mu in aka ce mana Najeriya ai sai mu ce Yarabanci ne kawai ake yi.
To ya aka samu wannan matsala kai a ganin ka?
To wannan matsala Malam Usman ya zance misali ya faro ne daga waɗanda ke zuwa karantar da harshe na farko. Sai ga yawanci waɗanda suka zo karantar da harshe kowa yana Allah Allah yayi ya koma gida. Sannan ya kamata akwai faɗakarwa wanda zaka je makarantu da yawa kana faɗakar da su ai harshen Hausa ga inda ake amfani da shi ana amfani da shi a Afrika da yawa. Amma sai ga mutane mu ba su haka nan. In suka zo aji kawai za su je su karantar da harshen Hausa. Idan wannan lokacin da zaka zauna a ƙasar Amurka ya ƙare sai ka koma gida. Sannan professorship rubutu ba sa ƙoƙarin su ga cewa abubuwan da suke rubutawa dangane da harshe suna turo shi nan domin a yi amfani da shi wajen bunƙasa harshe.
Oh wato kamar littattafanmu na hikayoyi na tarihi da Hausa kake nufi?
Kwarai kuwa.
A turo shi nan jami'o'in nan misali?
Eh sosai. Sannan ka ga duk da kamar presenting kasidu da mujallu da sauransu wanda ake yi a nan. Sai ga cewa professorship mu ba sa son zuwa. Saboda sai in sun zo sun ce akwai harshe kaza. Za a ce to bari a ba mu wannan harshen dama ko kuma a yi bincike a wannan harshen.
take down kwana kwariya ya dau kuna wala kuwa kidan na goma direba ande sine sana mota da sai ya kani bariki wasa da sai na tada dauda mani akan kuje
to Allah ya jiganta
to gahira ta gangaro
to wato kin san abin da yasa hirar insha Allah mako mai zuwa zamu karasa domin ya fada abubuwa da yawa yanda ya nema yanda ake ba sai ka jira an gaya maka ba kai kanka zaka yi
kama a wannan association da muka karanta mutane da yawa suna tambaya ya zasu kaga sai su tara kinan sati mai zuwa su ji bayanin shi
dan akwai irin dama irin ko opportunities sosai da mutane za su ci amfanin su sosai gaskiya
kamar yanzu ai kinga wannan wakar mun biyo da ita kin kula mun sa ta dan tsone saboda me ta yi maganganu ne masu nasaba da ilimi tun a talatalafa tun wancan lokacin su wannan wakar ba yau aka yi ta ba jiya ba shekarar da ta wuce ba amma in kika kalla zaki ga yanda ilimi yake da martaba to idan har baka neme shi ba to ba fa zai neme ka ba yauwa mu hikima ta kenan a ciki yawa to saboda haka da fatan za a ci gaba da wannan abubuwa na bi sannan Maryam da zikin fara wata magana cewa mutanen nan duk wanda aka yi magana
sai su ce gwamnati
wannan
talafi kan ba gwamnati kadai ke badawa ba akwai kasu
ya kamata mutane su gane da akwai bambancin wannan da muke magana ba na gwamnati bane
akwai kungiyoyi kasashe da wasu da suke bada opportunities irin sallafi kala
kamar yadda kika ce ne kika ce mutum shi zai dauki computer shi ya duba ya gani ya
nima ai wani lokaci ma in baka da computer Safina to sai ka nemi wanda zai taba zuwa kamar yanzu kin ga shi a hirar da muka fara da shi ya ce wani ɗalibin sa ne da ya koyar ya zo wannan shirin na Fulbright da yazo sai ya gaya masa shi kuma sai ya bi ya nema ya rubuta musu suka rubuto mishi duk irin wannan abubuwan kin ga shi ya nema amma akwai abin amma sai ka nema
sai ka kuma sai da kuma kana da masaniya
masu cewa sai shafaffe da mai to
wannan ba na shafaffe da mai ba
wa tace take cewa anan Facebook la tace Nafisa A Nasir tace wai magaji lokacin da yaje Malaysia karatu ya samu tallafin karatu amma sai da aka hada da wane haka tace sai ga
to amma ina ga tallafin karatun da samu daga Najeriya samu abin
to eh a Najeriya eh ana samu
ba haka ba zaka nema ne ka same shi to dole lokaci ba zai warwa ba
to masu sauraro ana iya tuntubar shafukan mu shafin mu dai na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
haka yake sannan kuma muna mika godiya ta musamman ga shi minista da ya sa mu yin magana da mu duk da yana cikin ran gadin na makarantu da wane ne haka dai nan da biyu kika ce sai an yi kika fado shi a waya
mun gode
to mun gode sosai to da fatan za a kasance tare da mu a wani sabon shirin yanzu kan Amadu da
Maryam Bashir Bagai da Safina ta sada so dangi
sai kuma Daniel Brown wanda ya bada ubarnin shirin da injiniyan mu ma na yau Ibrahim Jarmai kuma shine ya hada mu da ku ta Facebook live sai ni da na gabatar tare da su abokan aiki Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa yau da gobe muryar Amurka da kiran ku matasa yau da gobe shirin su bi o e ba sa daina ba ina ba waka yau ban manta ba ɗan siyasa kuma kun ci gaba.